الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yarda da arzutawa da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake ara mana lokaci zamu ci gaba da karatu da muke a cikin littafin kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid littafi wallafar Sheikhul Islam Imam Ahli Sunnati wal Jama'a Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muka saba gabatarwa mako mako a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na sunna imamu da'awa Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ta'ala ya ji kasa da rahama masallacin da ke nan bakin tashar Yankari a nan cikin tsakiyar garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi yau muna almuru na 27 ga watan Rajab 27 ga watan Rajab Hijra Alif da 445 wanda kuma ya zo daidai da 8 kenan ko 7 8 ga watan 2 miladiya shekara 2024 muna karatu a cikin babin da malam ya kawo shi fi man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab babin da yake magana akan dukkan wadda ya tsantsance tauhidi yayi ikhlasin sa a zuciyarsa sannan kuma gabbansa suka aikata abin da tauhidi ke hukuntarwa harshen sa ya ainihin wato tsantsanta ga abin da tauhidi ke hukuntarwa to zai shiga aljanna ba tare da azaba ba balle hisabi ba tare da hisabi ba balle azaba ghairi hisab karkashin wannan babi mun karanta ayar da malam ya kawo inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin zuwa ayoyin da suka biyo bayan wannan aya masu alaka da mawdu'in mun kuma karanta fadin Allah madaukakin sarki wallazina hum bi rabbihim la yushrikun tare da ayoyin da suke da alaka da wannan mawdu'i sai kuma muka shiga karatu a cikin dogon hadisin da malam ya kawo shi daga Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi rahimahullahu ta'ala wanda mun karanta wannan hadisi sai dai bamu gama karatu a cikin sa ba kuma shine har karshen babu dan haka zamu maimaita karanta shi tare da fassara sha gurguje har mu je daidai gabar da anan ne muka tsaya sai mu karasa abin da ya rage An Husain ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-barihata فقلت انا ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريده بن الحصيب انه قال لا رقيه الا من عين او حمى قال قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة wannan hadisi mun karanta shi mun fassara shi sai dai a gurgurje mu sake fassarawa domin mu rika tafiya da mawdu'in namu Usayn ibn Abdurrahman Sulami rahimahullahu ta'ala qala yace kuntu inda Sa'id ibn Jubair na kasance a wajen Sa'id ibn Jubair shi kuma Sa'id ibn Jubair tabi'i ne fa qala sai yace ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda albarihata waye cikinku ya tsinkayi tauraron da ya rikirkito ya fado jiya da daddare fa qultu sai shi Husayn mai bada labarin yace sai nace ana sai nace ni ne nayi bayanin wasu abubuwa daidai wannan gabar a wancan karatu summa qultu sannan sai na kuma cewa amma inni lam akun fi salatin amma fa ku saurara ni a sa'ilin da naga tauraron ba sallah nake ba kar azaci sallah nake qiyamul layl nake walakin ni ludigtu sai dai na gamu da jarrabawa ne wata dabba wani kwaro mai harbi ya harbe ni da dafinsa qala fa ma sana'ata sai malam sa'id yace to me kai da aka harbe ka qultu sai nace irtaqaitu nayi tofi ne qala sai yace fa ma hamalaka ala zalika to me ya kai ka da yin tofi me dalilin ka qultu sai nace hadithun haddathanahu sha'bi wani hadisi ne malam sha'bi ya karanta mana muka ji ne aiki da shi qala sai yace wa ma haddathakum menene hadisin da sha'bi ya labarta muku qultu sai husaini yace sai nace qala haddathana an buraidah ibn al-husayb shi wato shi abinan ya ba mu labari ne sha'bi ya ba mu labari ne an buraidah ibn al-husayb daga buraidah ibn al-husayb annahu qala la ruqyata illa min aynin aw huma babu tawfi sai idan sanadin kambun baka ne maita aw huma ko kuma sanadin wato dafi qala sai ya kuma cewa qad ahsana man intaha ila ma sami'a malam sa'id yace lalle kai kokari dukkan wanda yayi aiki da abin da yaji to ya kyauta walakin haddathana ibn abbasin sai dai mu kuma abdullahi dan abbas sahabi ya ba mu labarin anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qala yace uridat alayya al-umamu an bijiro min da al'ummomi da annabawan su fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahatu sai naga ga annabi tare da waɗansu tsirarin mutane da basu cika goma ba wan nabiyya wa ma'ahu rajulu sai ga wani annabi kuma tare da mutum daya war rajulani ga wani annabi tare da mutum biyu wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun sai ga wani annabi kuma ba kowa tare da shi iz rufi ali sawadun azimu katsau sai kuma naga an dago mun an tunkudo mun wani wato wani gugun jama'a mai girma fadanantu annahum ummati sai na zaci wancan gugun jama'ar al'umma ta ce faqila li sai aka ce da ni hadha musa wa qaumuhu wannan da kake gani Musa ne da mutanansa. Fa nazartu, sai na duba, fa idza sawadun azimun, sai katsau, sai ga kuma wani dandazan yayi duhu, azimu kuma duhu mai girma. Fa qila li, sai aka ce da ni, hadhihi ummatuka, to ga al'ummar taka nan, ma'ahum sab'una alfan, tare da su akwai mutum 70,000, yadkhuluna aljannata, da za su shiga aljanna, bi ghairi hisabin wala azabin, ba tare da an musu hisabi ba ma balle ay magana azaba. Summa nahada, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yunkura ya tashi, fa dakhala manzilahu, ya shiga gidansa, fa khada an-nasu fi ulaika, sai mutane suka kutsa tattaunawa cikin waɗannan mutane 70,000 masu shiga aljanna babu hisabi. Fa qala ba'dhum, sai wasu cikin masu tattaunawa suka ce, fala'allahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kai tayufa, sune waɗanda suka yi abota da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka kaura da shi, suka bashi agaji, suka je yaki da shi, suka yi masa rakiyar tafiye-tafiyensa, suka dauki dawainiyar da'awa da jihadi. Wa qala ba'dhum, wasu suka ce, a'a, fala'allahum alladhina wulidu fil islami, kai tayu, sune waɗanda aka haife su a cikin musulunci, falam yushriku billahi shay'a, ba su taɓa yi wa Allah shirka ba. Wa dhakaru ashya'a, sai suka yi ta ambaton dai wasu ayyuka. Fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fita wajensu. Fa akhbaruhu, sai suka bashi labarin ga hirar da suke yi, ya bar su da assignment. Fa qala, sai ya ce, humul ladina la yastarquna, sune waɗanda ba sa neman a yi musu tofi, wala yaktauna, kuma ba sa neman lalas, ko ba sa yin lalas saboda jinya, wala yatatayyaruna, kuma ba sa dogaro da furawa tsuntsu, ba sa canfa tsuntsu, wa ala rabbihim yatawakkaluna, kuma suna dogara ne kadai wato ga ubangijinsu. Fa qama ukashatu ibn mihsan, sai cikin sahabbai wani sahabi da ake ce bashi ukashatu ibn mihsan, sai ya miƙe, fa qala, sai ya ce, ya rasulullah, ya maikin Allah, ud'u Allah an yaj'alni minhu, ka roƙa mani Allah ya sanya ni cikin waɗannan 70,000. Qala, sai ma'aiki ya ce, anta minhum, kana cikin su ukasha. Summa qama rajulun akhar, sai wani mutumi kuma daban shi ma sai ya miƙe, fa qala, sai ya ce, ud'u Allah an yaj'alni minhum, ni ma roƙi Allah ya sa ni cikin waɗannan 70,000. Qala, sai ya ce, sabaqaka biha ukashatu, ukasha ya riga ka tambaya. To, mun yi karatu tare da ɗan ƙarin bayani har zuwa humul ladina la yastarquna wala yaktauna wala yatatayyaruna, sune waɗanda ba sa neman a yi musu tofi. Malam Ibn Taymiyyah ya ce riwayar da ta zo cewa la yarquna wala yastarquna riwaya ce wahami. Akwai la yarquna cikin Muslim, la yarquna wato ba sa yin tofi, ko wa kansu, ko wani, ko wasunsu. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da wasu cikin malamai suka ce, a'a, ai mutum yayi wa kansa tofi da ayoyin Allah da addu'o'i ma'thura, ko yayi wa dan uwansa tofi mara lafiya da ayoyin Alkur'ani da addu'o'i ma'thura, yace ai wannan abun shi baya daga rauni, baya daga abun da ake, baya daga aibu. Abin da yake daga aibu yake sabbaba rauni shine ka nemi wani ya maka, ko dai ya zam kai din dama baka iya ba, to wannan ma aibu ne. A ce kai yanzu kana musulmi, baka san ma me zaka karanta na Alkur'ani ka samu lafiya ba, baka san ma me zaka tofa a rauninka ka dan ji dama-dama ba, sai dai ka je wani ya tofa maka, kana musulmi ai aibu ne. Wa ya kamata a ce kai ma zaka iya yi wa kanka, in dai tofi ne, tofin nan in dai ba na gado bane na wanzamai, ai tofin nan kai ma ya kamata a ce zaka iya shi. Fatiha ake tofawa, ko kursiyu, ko falaki da nasi, ko kulhuwa, shi ake tofawa. Amma ka ce sai an zo an tofa maka, nau'i ne na rauni. an gane ko ai wani cikin sahabbai tafiya aka yi da kunama ta harbu mai gari aka yi ta neman magani ba a samu ba waɗannan bayin Allah baki da an riga ma da an hana su masauki suka zauna suka yi zango a bayan gari a wato a wajen gari suka yi zango ƙarshe aka je wajen su neman magani wani abun harbi ya harbu mai gari kuna da magani wani cikin sahabbai yace ina da shi saboda confidence bai taba sayar mata da magani ba ko bai gada ba yace ina da shi suka ce to alhamdulillah zaka yi mai gari magani yace a nawa ai mun nemi masauki ba ku bamu ba kuma yanzu mu ma abin da ke wajen mu ai mu ma na gadara ne a nawa ce za mu ba ku dabbobi kaita wa kaita kamar kimanin kaza ce to shikenan za mu jarraba aka je sai ya karanta Fatiha ya tofa sai ƙari ya fadi aka ba su dabbobi suka kora har wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba shi labari annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yayi murmushi yace waye gwada maka Fatiha tana magani to ka gani ai daga nan zaka zo ka fahimci cewa to kenan bai kamata kana musulmi ka jira a maka tofi ba in dai alqur'ani ake tofa li ilafi ka hadda ce tofa ta an gane ko ita ma maganin aniya ne suka ce ko aniya kowa ta bi shi tauba da haka zaka iya yi wa kanka tofi amma dan haka aibu na farko shine a ce ba za ka iya yi wa kanka tofi wannan aibu ne sannan aibu na biyu ka nuna bukatar ka zuwa ga wani Allah musamman akan al'amarin da ya shafi neman lafiya wannan zai iya taba tawakkalinka dan haka sai ya zama neman ai maka tofi ya fi dacewa da aibu sama da shi yin tofin kansa amma shi yin tofi kansa ai ya tabbata mala'ika jibrilu ma yayi manzo Allah sallama tofi tofi ne na annabta bismillahi arqika allahu yashfika min kulli shay'in yu'zika wa min kulli da'in aw aini hasidin allahu yashfika bismillahi arqika wannan tofi ne na sunna tofin mala'ika jibrilu da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ga yadda annabi alaihi salatu wassalam yanzu muka yi labari ingantaccen hadisi sun je sun karbo ma lada na tofi kuma yayi musu san barka annabi alaihi salatu wassalam yana an tambaye shi dangane da tofi ya ma'aikin Allah ma iya tofi sai ya ce manistata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al duk wanda zai iya taimakawa dan uwansa to ya aikata sannan ya ce la ba'sa birruqama lam yakun fihi shirkun babu laifi tofi idan ba surkulle da shirka a ciki to ashe idan kai ne kai wa kanka tofi ko kai wa wani tofi wannan shi baya daga cikin aibu amma ka nemi ai maka anan ake samun aibu to shi yasa sai malaman suke cewa abinda ake nufi anan shine sune waɗanda ba sa nemowa ai musu tofi in ta kama su tofin za su yi da kansu amma in ta kama wani yana bukata za su yi masa duk saboda ihsani da kyautatawa amma su dai su zo suna nema suna jira a zo a yi musu tofi ba jira ba za su nemi buɗi taimakon wani Allah subhanahu wa ta'ala an gane don haka suka ce abin da ake nufi su ne waɗanda ba sa neman agajin a yi musu tofi sannan kuma wala yaktawuna sannan ba sa yin lalas to shi kuma nan ba sa yin lalas ba sai nema ba ba sai nema ba har yin ma duk da cewa lalas din ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura likita yaje yayi wa Ubay ibn Ka'ab wato lalas ina sakiya ta wuta ko wani ciwon shawara haka ko wani ciwon hakarkari ko wata mayawuya ko wani waye dai da suka saba a gargajiyance bisa al'ada akan sa wuta a dade waje da izinin Allah madaukakin sarki ana samun sauki a wasu nau'in cututtuka dan haka tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an saba a gargajiyance wuta tana maganin wasu cututtuka har annabi alaihi salatu wassalam ya umarci wani likita yaje yayi wa Ubay ibn Ka'ab sannan ya tabbata Anas dan Malik yayi ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam ya aika aje ayi wa As'ad ibn Zurara shima wannan sakiya ko lalas na magani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari yake cewa ash-shifa'u fi thalathatin wato waraka tana cikin nau'ukan magani kala uku ko dai sharbati asalin shan ruwan zuma kashin zuma shan zuma ko kuma sharṭati mihjamin wato tsagun mai kaho tsagun mai kaho au kayyati narin ko kuma lalas na wuta ko sakiya ta wuta a wani hadisi na Jabir annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in kana fi shay'in min adwiyatikum khairun fa fi sharṭati mihjamin aw sharbati asalin aw ladh'atin binari yace idan a cikin magungunan ku akwai wani abu da yafi zama alheri wajen bada magani sai yace ko dai tsagun kaho ko kuma shan zuma sai yace ko kuma wato sakiya da wuta sai yace amma ni ba na son sakiya da wuta a wancan hadisin na baya yace amma ina yin hani da sakiyar wuta wa inni anhaakum an kayyati narin ma ina yi muku hani da sakiya da wuta to ku diba daga nan zaka gane cewa kenan hanin ba hani ne na haramtawa ba ba hani ne na haramtawa domin yace inda wani magani mai amfani to a cikin abu uku ne kuma sai ya kawo da sakiyar wuta a ƙarshe sai yace amma ni kam bana muku sha'awar sakiyar wuta kamar kenan hani ne na shawara hani ne na shawari cewa in ma za ka yi maganin to kai taka tsantsan da sakiyar wuta to dama mana karfe fa za a sa ya ja mala a dada ma a jikinka ba a baka shawarar ka bari ba ai ko baka ba magani zai yi magani amma shawara kar ka yi a nemo ta hanya kaga ba haramtawa bane mai son ka ne ya jiye maka saboda me saboda wala Allah sai ya zama wahalar da za a sha a lokacin yin wato tafi wahalar ciwon domin akwai ciwon da mai shi yana yawo da shi yana zuwa kasuwa yana zuwa shago yana zuwa office yana zuwa gona yana hidimominsa amma dai na dan damunsa sai a ce ai in kana so ka daina ji kawai a ma sakiyar wuta to wane yafi ciwo to ka gani kawai wannan zaka iya cewa ana ta zama da shi ne yana damun ka bai hana ka komai ba amma shi kuma wannan aka dada maka to sai ka ji ciwon da ƙarshe wancan ciwon bai taba maka ba so sai annabi alaihi salatu wassalam sai hani irin na mai bada shawari cewa amma dai ni kam wato ban so muku yin lalas ba. Daka shi lalas abun nufi anan shine ba wai ba kamar rukuya bane da aka bambanta yinsa da neman yinta da neman yinta. A shi lalas yinsa gaba ɗaya ba wai la yaktauna ba sa neman a musu lalas ba, la yaktauna ba sa lalas. So da shi a kashin kansa an bada shawara a hakura da shi, amma dai magani ne. An gane? To waɗannan bayin Allah masu shiga aljanna babu hisabi ba sa lalas. Ma'ana kenan ka iya cewa, wato da neman tofi da yin lalas a dalilin jinya, wato ishara ce zuwa ga neman magani a yin jinya. Neman magani a yin jinya to ba sa yi. Sannan wala ya tatayyaruna, kuma ba sa camfi da tsuntsaye. A da can al'ada ta jahiliya ana camfi da tsuntsaye, wani ma idan yayi nisan zango bai dawo ba, rani yayi rani sai a ce kurciya aka mar. Mun samu wannan al'adar mu ta jahiliya, amma kudancin da muka samu in mutum tafiya tayi tafiya sai a ce kurciya aka mar. Ba a tunanin bashi zai iya koransa, bacin rai zai iya koransa. To hakan nan su da can a jahiliya, wadda nan ma mun gada a maguzancin da muka burkushin maguzancin da muka samu shine canfa faruwar wani mummuna al'amari da kukan tsuntsu ko kukan mikiya ko shiruwa. Idan ta yi kuka to sai ka ji ana danganta kukanta da faruwar wani abu marar daɗi. To hakan nan su a wancan lokacin Larabawa suna canfa sa'ar fita da tsuntsaye. Shi kansa tsuntsun sai a sake shi a ga ina zai yi. In yayi dama akwai fassara, idan yayi hagu akwai fassara. Wai da haka suke gane alheri da sharri, da haka suke gane sa'a da rashin sa'a. To wannan shi ake cewa at-tatayyur, canfi da tsuntsaye. Shi abin da canfi yake nufi shine jingina faruwar mummunan al'amari da faruwar wani abu. Wani abu ya faru sai sanadin faruwarsa sai a jingina faruwar wani mummunan al'amari wanda ya auku ko wanda bai auku ba, ana fargabar aukuwarsa. Kar ka zauna a kofar ɗaki za a yi kaza, kar ka zauna a kujerar mata za ka yi taifuwar mata, kar ka kwanta da ana kiran sallar magriba za a yi kaza, kar ka yi wanki ranar Laraba za a kaza zai faru, kar ka yi kaza, kar ka irin waɗannan abubuwan waɗanda ake jingina faruwar waɗansu munanan lamura da su, wannan shi ake cewa canfi. Shi yasa lokacin da ranar da rana ta kamu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, rana ta yi ciyo, annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi da ya tashi ya yi sallah wa mutane sai kuma ya yi musu huduba a cikin abin da yake cewa inna shamsa wal kamara ayataini min ayatillahi la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Da rana da wata ayoyi ne na halitta daga cikin ayoyin Allah, ba sa jinya, ba sa yin duhu don mutuwar wani ko don rayuwar wani, saboda ranar ta dace da ranar da ɗansa, ɗan autansa Ibrahimul Khalil, ranar ya rasu. Kuma sai aka wayi gari da wannan da jinyar rana, to sai wasu suka fara danganta rasuwar Ibrahim da kamuwar rana. cewa da Ibrahim ne ya rasu sai rana ta kamu, sai rana ta shiga ciyo. Kaga an danganta jinyar rana da rasuwar Ibrahim, wannan canfi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kokarin cire musu da wannan, domin wannan yana taba tauhidi. Wato duk wanda yake da irin wannan belief, yake da irin wannan yarda, to tauhidinsa yana da rauni a babin tawakkali, a babin imani da kaddara. Tauhidinsa yana da rauni saboda yana kokarin ya zobe wasu daga cikin iko da faruwar wasu al'amura daga cikin mulki da kulawar Allah subhanahu wataala. To daga nan mutum ya tauhidinsa ya yi rawa. To ba shirka ne kada take taba tauhidi ba. Shi yasa daga cikin hakkokin Allah madaukakin sarki akwai irin su tawakkali, irin su inaba, ayyukan zuciya, irin su al-khawf tsoro, al-mahabba kauna, al-inqiyadu mika wuya, suna daga cikin ayyukan zuciya wanda waɗansu abubuwa suke cin karo da su, sai mutum ya samu rauni a wannan hakkokin na Allah subhanahu wataala. Da haka canfi yana daga cikin wato ayyukan zuciya gurbatattu waɗanda suke cin karo da aikin zuciya na tauhidi. So Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kokarin goge musu wannan tunani. Rade-raden da ake a cikin garin Madina ya tashi ya ce, kun ga da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, ba sa jinya dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani. Ku dai idan kun ga haka ya same ku, ku ruga zuwa sallah. Fafza'u ila salati wa sallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Ku ta sallah kuna addu'a har abin da ya same ku ya yayi. Amma ba zancen ga dalilin da yasa rana ta kafu. Koko kaji hadari ya taso ya dauke sai a ce bakan gizo. Ko kuma da an ganshi ma ya shata ce a ba za a yi ruwa ba, bakan giza ya hana. Ko in an tashi nema kuma a kira Halilu, in an ga bakan giza kuma a ce me, a ce ya shanye. Halilu ya bayar, bakan giza ya shanye, kaga Allah kan shikenan kawai. Kaga irin wannan yana daga cikin mummunar tarbiyya da aka yi wa mutane irin ta jahiliya ta maguzanci. Al'amari ne da ke cikin mulkin Allah, to abin da ya ga dama shi kuma yake yi. Zancen a jingina da wani abu bai taso ba, duka wannan nau'i ne na canfi, duk canfi ne. So ba sai iya tsuntsu ba, amma dai saboda yi da tsuntsun shi ya fi shahara a Larabawa. Amma dukkan nau'i na canfi, duk nau'i na canfi. So farin sawu, surariyar hannu, duk nau'i na canfi. Ba a dogara da shi, ba a yarda da shi. Ya za ka zo kana danganta faruwar wani abu da wata rariya? Me rariya? Kana danganta faruwar wani abu da wani farin sawu? To shi Allah ina yake? Ake ta wannan abun. Har sawu ma fari yake da wani abu a cikin mulkin Allah. Har wata rariya ta hannu take da wani siddabaru a cikin mulkin Allah. Shi Allah yana ina kenan? Shin bai rubuta ba? Bai halitta ba? Ba shi yake gudanarwa cikin mulkinsa da yardarsa da izininsa ba? Bai sani ba? To duk wanda ya san Allah shi ya halitta, duk wanda ya san Allah yana sane, duk wanda ya san Allah ya rubuta, duk wanda ya san baya faruwa sai Allah ya ga dama, dan me zai tsaya na wani bakan gizo yana na kofar kofar daki yana wani gindin murhu yana wani farin sawo yana wani abunan yana wani abunan wa cike da suna ga sunan dai su laraba su rariyar hannu su waye me kawo wannan ga wanda yayi imani da Allah madaukakin sarki a babin kaddara abu dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbai sune waɗanda ba sa neman ai musu tofi domin ba sa neman agajin kowa sai Allah sune waɗanda ba sa yin lalas in sun yi ciyo sune waɗanda ba sa dogara da canfe-canfe in sun ga alheri Allah ne in sun ga sharri hukuncin Allah ne ba wani canfi ba gunaguni ya faru kawai alheri ne a fara godewa Allah sharri ne a roki Allah madaukakin sarki alkhairi ay istirja'i su haka suke amma kaje na cewa ai ga irin ta nan dama na ga ya muku ai idan ba ai kaza ba dama na san ba za ai kaza ba ai tunda dama kaza ya faru ai dama na riga da na hangota ba za ta yi ba ai dama kaza suna cika baki suna batsewa me Allah bai yi ba ba abinda Allah bai yi ba ba abinda Allah bai yi ba duk abinda ake dabara a samu akwai sa'ilin da aka yi dabara aka kare ta kakat ba a samu ba sannan akwai abinda ake wahala a samu kuma aka same shi ba zata tufa Allah yayi akwai abin da ake samun sa cikin sauki kuma akai gumin goshi ba a samu ba duk fa Allah yayi kuma yana nan yana kan yi don haka bayin Allah na kwarai ba sa canfi ba sa dogara da canfi wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangijin su kadai suke dogara galibi su yakin larabci idan aka gabatar da wato jari da majaruri akan amilinsa to yana nuna maka takaita wannan hukuncin takaita wannan hukuncin wato ba shi da fadi kuntatacce ne dan an ce wayatawakkaluna ala rabbihim sai baka ma'anar kuma suna dogara akan ubangijin su kaga wayatawakkaluna fi'ilin shi ya fara zuwa ala kaga shine harafin jarra din shine jar din rabbihim shine majrurin daka fi'ilin ya gabaci jari da majruri wayatawakkaluna ala rabbihim kuma suna dogaro ga ubangijin su haka zai bayar to ma'anar ba za ta ba da fa'idar da ake so a isa na sakon ba domin ce kuma suna dogara ga ubangijinsu zai yi suna dogara ga wani ma zai yi suna dogara ga wani ma amma idan aka dauko ala rabbihim din aka fara da ita yatawakkalun aka kai shi karshe shine an gabatar da jari da majruri a uslubin larabci aka ce wa ala rabbihim yatawakkaluna to wajen fassara fa ba irin can zaka fassara ba wa yatawakkaluna ala rabbihim fassarasa kuma suna dogaro ga ubangijinsu amma wa ala rabbihim yatawakkaluna fassarasa shine kuma ga ubangijinsu kadai suke dogara dole fassara sai ta canza kuma idan ta canza din ita wannan ta biyun tana ba da dandanan tauhidi kuma ga ubangijin su kadai sai ka kara da wannan a fassara shine zaka nuna ka san bambancin siyakin an gane ko kuma ga ubangijin su kadai suke dogara kaga wannan siyakin yana cewa me ba a dogara da kowa ken sai Allah ga ubangijin su kadai suke dogaro wannan ita ce manqaba, ita ce falalar waɗannan bayin Allah da suka samu shiga aljanna babu hisabi balle azaba. Yanzu mu tambayi kawunanmu, muna cikin su? Shin muna sahu ɗaya da okasha? Zaka iya cewa eh mana, kace ni ma ai ban taba neman amun tofi ba, ya saboda garin ku ba ai ne, ni ma ban taba neman amun tofi ba, ko zaka iya cewa ai ni ba na canfi dama, zaka iya cewa ni lalas ban ma san yadda ake yin sa ba, zaka ce to mu mun hai, sai a ce maka ba dan can ba kenan. Wannan shine nau'i irin nasu na wancan lokacin. Kana da tabbacin ka kubuta a naka na wannan lokacin? Menene alaƙar zuciyarka da magani? Yaya zuciyarka take ta'allake da magani in baka da lafiya? Kai yaya kake ganin magani a zuciyarka? Menene matsayin magani a wajenka? An gane? A nan maudu'in yake. A nan maudu'in yake. Idan ka ɗauka cewa magani shine lafiyarka, musamman idan kana biyewa waɗansu jan hankali irin na masu magani, to za a ɗora ka 100% akan magani. Da haka ta lafiyar kama rigakafi ne. Haka za ka zo ka samu kanka. Lafiyar kama rigakafi ne. Warakarka magani ne. Rashin warakarka rashin dos ne. Full dos kaza ne. Rashin full dos kaza ne. Overdos kaza ne. Wane ne sai ka zama kawai koyaushe kai kawai kana tsakanin lissafi, saboda ka rayu, saboda ka zauna lafiya, sai ya zama damuwarka da wannan abubuwan ya fi damuwarka da taimakon Allah. Sai a wayi gari in dai ma ka kiyaye wannan, to baka tunanin ma za ka kwanta wani abu ya same ka, baka tunanin ma gari zai waye wani abu ya same ka. Saboda me? Saboda kana ganin you are protected, ka asali ka kana da immunity, kai kana da immunity. To idan ka kai wannan matsayin ta alakar ka da magani, to ka san matsala. Shi magani support ne kawai, kuma motar Kano ne, ko da kai ko ba kai mallam za ta je. Allah, kuma za ka gaskata ni idan na ce maka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu abun gwajin hawan jini, babu abun gwajin ciwon suga, babu abun gwajin malaria ko typhoid, babu abun gwajin, babu abun gwajin, babu abun gwajin, babu magunguna wadatattu irin na wannan lokacin. An mutu da an mutu yanzu, me aka fasa? An yi jinya an warke da, yanzu ma an yi jinya an warke, me aka fasa? Iri ɗaya ake tafiya, iri ɗaya ake tafiya. To yanzu ba ku ga jarabawa da Allah ya mana, sai aka waye gari kowa hawan jini, kowa ciwon suga, kowa ulcer. Ga su nan kaca-kaca ana ta yi mallam. Don haka ita rayuwa hukunci ne na Allah Maɗaukakin Sarki. Kowa da aka halicce shi, an halicce shi da arzikinsa da ajalinsa da duk abin da zai same shi, an riga an gama. Ba za ka mutu ba sai ajalinka ya yi, kuma in ka mutu ajalinka ne ya yi. In dai ka ga ka mutu, to to ajalinka ne yayi. In kuma ajalinka bai yi ba, babu abin da zai kashe ka, sai a fado a jirgin sama ka tashi ka kade rigarka. Ajalinka bai yi ba mallam, ba abin da zai same ka. Haka Allah madaukakin sarki a lokacin halittar kowane da tun a cikin mahaifiyarsa, Allah ya turo jakada daga gare shi, in yazo ya busa rai kuma ya rubuta, ya rubuta, a rubuta aikinka, a rubuta ajalinka, a rubuta arzikinka, a rubuta matsayinka a gobe kiyama, aljanna ko wuta, kuma a nade a aji, kuma rayuwarka ba za ta saba wannan abun ba. Ko ba haka ba? Don haka duk wata hanya da za ka bi don ka samu lafiya, to ka bi ta a matsayin support, ka bi ta a matsayin sababi, amma ba za ta canza komai a hukuncin Allah ba. Ba za ta canza komai a hukuncin Allah ba. Ba wanda bai mutu ba. Ba irin kalar wanda bai mutu ba. Kana ina aka kawo likita yana nishi. Kana ina aka kawo likita shajarar majina yana nishi. A kawo wannan, a gwada wannan, a sa wannan na'urar, a saita wannan, ayi waye, ayi waye, sai da ya cika, ana ji ana gani. Sai da ya cika. Kuma ya tsallakar da sun fi dubu. To ashe al'amarin na Allah ne gaba daya. To maganar da ake anan shine, duk musulmi ya fahimta cewa neman magani halal ne ba wajibi ba ne. Wannan shine ra'ayin jumhurul malamai. Jinya za ta kashe ka kuma ka zaɓi ka mutu baka sha magani ba, kai daidai baka yi laifi ba. Ba a cewa ya karkansa ai magani ya kisha. Anya je asibiti ya kiya taurin kane da shiga irin ta nan ya mutu. Baka san wanda ya je asibitin ya mutu ba? Ka manta lokacin da aka yi dokar hular kwano ga masu mashin? Wani da hular kwano da ya kwankwasa hatsari a bashin sai ya mutu. Ma'aikatan ceto suka zo kansa, suka samu ya cika ga hula a kansa kinkirma. Sai wani ya ce, to kaga irin waɗannan su ne masu biyayya, kaga ya mutu ma amma kansa bai fashe ba. Yawwa, ashe neman magani ba zai hana mutuwa ba, kiyayewa ba za ta hana mutuwa ba. Don haka suka ce neman magani halal ne, wanda ya mutu bai nemi magani ba ya dogara ga Allah, yana jira Allah da ya ɗora masa babu dalili, yana iya yaye masa babu dalili. Domin ai gangar jikinka akwai garkuwa, tana da garkuwa, an fi haɗa maka mayaka da magani a jikinka malam fiye da yadda duk kake tsammani. Irin bataliyar da take jikinka ta mayaka, malam inda ka sani, wato da ka yi wa Allah maɗaukakin sarki sallah ta musamman ta shukura, irin rundunar da aka yi. Wani likita yana bani shawara game da gudawa, yace kaga gudawa, yace kuskure ne mutum gudawa ta zo masa ya je ya nemi birkin kashi, ko ya je ya nemi wani falajin, ko wani abin da zai tsayar da wannan gudawar ya sha. Yace kuskure ne. In kana gudawa, gwamma ka sha ORS, kana fitarwa kana mayarwa gurbi. Yace saboda in kaga gudawa wani abu ne ya faru, wani bakon abu ne ya je, da ya je bataliyarka suka yi kiciniyar yaƙi da shi, suka kai masa farmaki, sai ya nuna musu fin ƙarfi. Da nuna musu fin ƙarfi sai suka ga da a ci gaba da fada ya musu illa wanda su bude masa wata hanya ya fice. Kare ƙara musu makamai. Har an maka wannan halittar mayakanka sun san dabarar da za su yi wani salo-salo suke da shi ne yaki. Don haka sai su bude wata hanya. Fafafafafafafa sai haura sai. Tawa da ba za su bashi ya musu lahani ba. Gwanda ya maza ya fice. To kaga ai sai ka bashi ya fice. Kai kuma sai ka je ka sha burki. Ka jika musu aiki kenan fa. Dan haka mu fahimta cewa duk wani magani da zaka sha, duk wani magani da zaka sha, yadda duk aka tsara wannan magani ko na nazari ne ko na al'ada na experience, to garkuwar jikinka ne take taya shi aiki. Garkuwar jikin kuma Allah ne maka ita take taya shi aiki. Shi yasa da yawa wani mashar-mashar da zaka rika ji in kai fiska ma zaka ji ka baji. Dan wani mashar-mashar, wani dan zazzabi, wata yar mura-mura, wata kaza kaza, kana rabu da ita, bayan dan wani lokaci ka ji ka baji, saboda garkuwar jikinka tana yaki ita ma ta kawar da shi. Dan haka ba wani magani face garkuwar ka ce take taimaka masa. Shi yasa waɗanda suka samu raunin garkuwar jiki, wata cuta ta shiga musu wacce ta yi illa wa garkuwar, sai ya zama ba ita cutar ce matsala a gare su ba, a'a wata cuta da za ta shigo ta same su ba garkuwar da za ta iya fada da cutar. So wanda suka samu raunin garkuwa, wani zazzabi ne zai kashe shi, wani kuma kurji ne zai kashe shi, wani kuma wani ciwo ne zai kama hantarsa ko zai kama kaza da za a iya warkewa normally in ba dan irinsa ba, amma saboda babu karfin garkuwa shikenan sai wurin ya lallace, shikenan sai ya saboda raunin garkuwa. Almuhim na shiga abin da ba hidimata ba. Abin da nake so a fahimta shine wato irin baiwar da Allah ya yi a jikinka, ba wani magani da zaka shafa ce wannan baiwar ce take taya maganin aiki. To dan me har zaka dauka cewa magani ne gatarka? Ga gatarka nan an halitta maka a jikinka. Magani support ne kawai. Amma ba shi ne asalin magani ba, garkuwar ka ce magani. Shi sa wanda ba shi da garkuwar ta yi rauni sai ya zama ya fi ka matsala. Garkuwar ka ce magani. Daga nan zaka ƙara tuna baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya maka, da rufin asirin da Allah ya yi ainihin wato a cikin halittarka ya maka da gata. Shi sa a cikin sahabbai an samu waɗanda ba su damu da magani ba kwata-kwata. Akwai sahabin da aka sare shi a wajen yaƙi, ƙafarsa ta riɓe, aka jibge shi a cikin masallaci a ƙarshen masallaci, suka ce ruwan ciwon ƙafarsa yana gangarawa akan rairayin cikin masallaci har ya dinga kwararowa waje ta ƙofar yamma ko ta ƙofar, ka iya cewa ta ƙofar arewa, yana gangarawa yana fita yana kwance a masallacin, kuma har Allah ya karɓi rayuwarsa bai yi maganin komai ba. Yace a bar shi, Allahn da ya jarrabe shi zai ba shi sauki. Qul man yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a, wa yake yaye wa mai damuwa in ya kira shi, wa yake yaye cuta? A ilahu ma Allah. An gane? Dan haka anan mas'alar take, alakar mu da magani ne. Mu dauka magani halal ne, amma baya canza komai cikin hukuncin Allah maɗaukakin sarki sai abinda Allah ya ga dama. To balle canfi maganin da zaka sha a jikinka ma ya je ya haɗu da jinya ya faɗa da ita ka samu sauki, an ce karka dogara da shi. Ina ga wani abu daban zaman ƙofar ɗaki kawai sai ya sanadin gajeren kwana a wani. Ko ka zauna akan kujerar mata ta tukin tuwo sai kuma kai ta haifuwar ‘ya’ya mata bayan ka girma tun zaman da kai a kujera, me alaƙar wannan? ka gani kina canfi babu alaka ba sa yi to ina ga wanda zai je shi shi kuma magani karaya ce sai a tafi da sunan sa wani kauye ya kare a kafa ko a hannu sai a tafi da sunan sa ga je a ce sunusu ne ya kare sunan sa sunusu sai a haka kawai a haka aiwaye aiwaye nanan mutanen gida sai su rika jin raqabas raqabas sai su ga hannun yana motsi wai daga can kauye ana saitawa kai kaji kamar MTN da Allah ko MTN da Glo ba network bane networking ne an kulle wata alaka ne daga wani wuri to wannan meye alaka ha wani likita muna tadi da shi akan wata jinya sai yake ce mai yanzu malam tsakani da Allah yanzu wannan lantarkin wannan wutar wannan bulb din yana yi yace sai aka yanke wayan nan da aka yanke wayan nan sai aka kunna makunnan sa sai ta kawo tiyaya ba za ta kawo ba so da babu alaka so canfa-canfa yana daga cikin manya-manya matsalolin su me alaka da sihirce-sihirce an fahimta so shi yasa wani maganin sai a ce ma ka samu hantar farin zakara ko bakin zakara a gasa ta sai a caccaka a samu allura sai a caka a can ma a caka a can ma a caka a can ma a caka wai sai ka samu sauki an caka allura a jikin hantar zakara kai illa me alakar to ire-iren waɗannan abubuwan sai mun tattara su mun watsar da su mutuwa dai za mu mutu kar ka yadda ka bata da Allah a neman ka rayu neman ka rayu ka bata da Allah kar ka ma ka fara in ta kama ka nemi magani ya halatta ka nemi magani jama'a neman magani ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama yace tadawau ibadallah wala tadawau biharamin fa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum ya ku bayin Allah ku nemi magani in za ku nemi magani amma kar ku yi magani da haramu domin Allah bai sanya saukin ku cikin abin da ya haramta muku ba ba a magani da haram amma wani ikon Allah sai ka je ka samu wata jinyar wai an gama ganowa in dai yankan wuka ne a warke to sai ka samu wai a jika hantar kurasha yanzu idan yaro yana tarin kwata-kwata shikenan kar wani ji aikata hantar kafan hagu da kofatan hagu da waye kuma sai na bakoloji kuma sai na hagu shine zai yi magani annabi alaihi salatu wassalam yace kar ku yi magani da haram domin Allah bai sanya saukin ku cikin abin da ya haramta muku ba ko da ku kun gano by experience with tajruba kun gano cewa abu kaza yana maganin jinyar ku kuma wannan abin haramun ne to Allah madaukakin sarki bai sanya warkar ku a ciki ba hukunci ne kaddara ce dace ne aka ma ba shine maganin ba cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah lam yunzil Allah da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah madaukakin sarki bai saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da magani wanda ya sani dai ya sani wanda bai sani bai sani ba hadisin da masu maganin cikin gari suke ta yawo da shi kowa da yadda yake karanta shi ma anzala Allah da'un illa anzala lahu dawa'un alimahu man alimahu wa jahalahu man jahalahu haka zaka ji wasu suna karantawa gaba ɗaya a rikirkita hadisi ne ingantacce ba ƙarya bane ba shirbici bane hadisi ne ingantacce kawai ana amfani da shi ne dai ana cin abinci amma zancen gaskiya annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa duk jinyar da Allah ya saukar ya saukar mata magani in ka sani ka sani in baka sani baka sani ba zancen cewa batta da magani bai taso ba yana daga cikin kuskure an gaji fadan haka daga masu nazari sai su yanke hukunci abu kaza ba maganin sa sai a ce har yanzu ba a gano maganin sa ba amma a ce bashi da magani a annabi sallallahu alaihi wasallama yace cuta daya ce bata da magani malam tsufa a hanyar mutuwa kenan mutuwa ai ba cuta bace mutuwa ai ba cuta bai mutuwa cuta ce a cuta bace ina kake to ba ka tawa tsufa ce cuta zaka yankwane komi ya tsofe yadda naman jiki yadda fatar ka take yankwanewa idan tsufa ta kama ka haka cikin idan ka yake yankwanewa haka kayan cikin ka suke yankwanewa haka duk gabanka ta ciki ma yankwanewa suke yi wannan yankwanar da raunin yana shafan komai ne gaba ɗaya jikin ka yake shafa me ba cuta ba cuta ce dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada izinin neman magani ya halatta a nemi magani amma ba a dogara akan magani su wannan bayin Allah su sun yi fice wajen maganin masu ba sa nema kun ji yadda suka yi fice su maganin masu ba sa yi sun yi jinya balle ma har tawakkalin su ya tabo to amma mu kaga duk a cikin paracetamol muke malam paracetamol da waye da asibiti da zurga zurga da duk a cikin muke Allah ka karba mana Allah ka tabbatar da gadagan mu akan imani mai kwari amma dai a fahimci mawdu'in yadda yake ba hana magani ba amma abu a hankali wajen yarda da dogaro da magani kar ya taba maka dogaron ka ga Allah subhanahu wataala so sauraron abin da ya rage na hadisin insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu dora shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ka ba mu ladan abin da muka yi na daidai ubangiji Allah ta'ala ka gafarta mini cikin abin da nayi kuskure wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وانا يجينا شيء مالم إمبا نامن تابا كمر أوان كراتونكا كاي بيان شيء وباء سلا سنيد فيس ماسك هكني إيه هكني أصلي دمتشي دنمجي أصلا ba sa rufe fuska ko mace da aka umarce ta da rufe fuska a sallah an umarce ta da budewa so shi kuma wannan kammamar face mask da ake sakawa za ka ga tana rufe rabin fuska ko ma fiye da rabin fuska wani za ka samu hajjikin ido za ta zo masa sai da mai idanun sa ne da goshi kawai sauran arfe to kaga abin da ya kai rabi ko ya fi rabi ai an cinye shi shari'a takan yi hukunci na rangwame ne cikin abin da bai wuce 1 bisa 3 ba amma in ya haura 1 bisa 3 ya je rabi ko ya haura to ka to ya hukuncin sa ba zai canza da asali ba to wannan dalilin ne yasa a wancan karan ma nayi maganar kuma abin da nace kenan so ba wai hana sallah da face mask bane amma mas'ala ce ta rufe fuska ba a rufe fuska a sallah so mutun sai ya zobe shi haka ya saukar da shi yadda akalla fiskarsa mafi yawanta zai bayyana wannan shine abin da ake bukata sai dai idan akwai wata larura wacce za ta hukunta hakan za su yi atishawa yayin da suke sallah sai su yi kamar za su yi ruku'u su rufe hancinsu hakan yayi to ya danganta wala Allah abin da yasa suke yi waɗanda suke cikin sahu ne masu yin haka sahun sallah wani idan zai yi ashawa to zaka same shi idan yayi abin da yake fita masa ta hanci ta baki yana fatsuwa so mai yiwa yana ganin ba zai iya control ɗinsa ba in ya tsina tsaye daidai da mutane idan yayi to zai fatsawa na gefensa ba za su ji daɗi ba to kaga idan wannan dalilin ne yasa ya sunkuye kuma ya tare hannayensa yayi ya dawo wannan ba zai cutar da sallarsa ba musamman ma da limamin sa so irin wannan aikin ba zai zama rafkanuwa ba ba zai bashi da wani hukunci to matakar yayi shi dan wannan maslaha ne to babu laifi dan yayi haka in ya sai sai dawo ya tsaya ba aiki ne mai tsawo balle ya cutar da sallar sa kuma yayi shi ne dan wata maslaha ai akan yi tafiya ma dan gyaran sutura a sallah ko ko akan dauko sutura ma a saka ta in ba nesa take ba duka saboda muhimmancin ta a cikin sallah eh to haka ne ai wannan yake cewa dan Allah malam ayi wa mutane magana akan tsaftace jiki kafin shiga cikin mutane musamman masu zuwa wajen karatu daga wajen sana'o'insu ko dan saboda kare kansu to wannan daidai ne annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ranar juma'a ya shigo masallaci zai yi huduba jama'a sun taru a masallaci sai ya ji masallacin gaba daya yanayinsa ya gume to daga nan ne fa sai ya ce to idan za ku zo wani satin ku yi wanka sai aka samu wankan juma'a duk lokacin da ba kuma iya sai a cikin jama'a ba mutum shi kansa ya zama mai jin kunyar kansa ya zama mai iya fahimtar jikinsa baya dadi duk wanda ya iya gane jikinsa yana tsami ya iya gane kaza dinsa yana tsami to wannan alama ce ta yana da senso yana da intelligence to zamantakewarsa da mutane ma zai zama mai hattara kuma hatta in Allah ya taimake shi yana da hali na bibiyar laifukansa da matsalolinsa yana gyarawa amma dukkan wanda bai san ma yana tsami ba bai san ma yana wari ba kuma zai kurda ko ina wani a kasuwa ne haka za ka ganshi da shimi hammatar sabucata kuma yana daga ta a cikin mutane yana haka shi bai san yana yi ba kuma da yayi hakan bau gaba ɗaya kowa ya ji amma shi da abun yake kusa da hancinsa wai baya ji wannan yaushe zai ga laifinsa ya gyara yaushe zai fahimci wani yana cikin damuwa ya taimake shi ai baya da senso zuciyarsa ba ta auna akwai matsala balle har ya tunkare ta ya gyara ta so ka zama mai nazartan yanayinka kai akan kanka ka ji kunyar kanka a gida ka ji kunyar iyalanka a waje ka ji kunyar abokan hulɗarka don haka ne aka shar'anta yankan farce aka shar'anta kaciya aka shar'anta aske mara aka shar'anta aske hamata aka shar'anta aske gashin baki wanda malaman sunna suke ce musu sunnonin tsafta sunnonin tsafta gyaran jiki ka zama tas hancinka nan gashin bakinka nan ya zama babu shi ko dan daidai haka ba kana shan kunu yana gashi yana rikewa ba ba kana majina tana makalewa a cikin an gane ba hammatarka ta zama tas zaka share ta ka yashe ta tas ko yaushe lokaci bayan lokaci maraka da tsafta ba nyumu-nyumu ba farcenka da tsafta kana cire shi kana rage shi ba kamar mai cin gafiya ba ko mai cin kare iyalanka su dinga jinka da tsafta ka zama mai mu'amala da turare ka shafa a jikinka ka shafa a rigarka ka zama mai buroshi kana aswaki kana buroshi idan har kana da jinyar fitar da tiriri wani ko yayi buroshi sai ya fitar to ka zama mai kiyayewa mai tattali kai da kanka ka sani ba sai an zo ana gaya maka ba wanda za a ce yana wari ya ji dadi so ka je chemist ka sayi ruwan wanke baki ka rika kurkure baki da shi ka je ka supermarket ko kanti ka je ka sayi turaren baki kana fesawa yana dan aljihun kamar biro in za ka shiga masallaci fes 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 sai ka jefa shikenan malam ka zauna lafiya
in za ka hira da iyali pes kafin ta ganka ma pes kenan. Amma ka zo bakin ka ga yadda yake, dole akwai matsala. To wani sai ya ga iyalinsa ba ta kyauta masa, ba ta son kwanciya da shi, ba ta son hira da shi, ba ta son zama kusa da shi, amma ba zai iya gane meye matsalar ba. Ita kuma ran da ta ce bakinsa yana wari, aurenta mutuwa ce. So in baka zama mai gano matsalolinka kai da kanka ba, za ka yi ta zama a cikin damuwa da mutane ka kasa gane meye aibinka. Kuma da za ka rabu da wannan matsalar, za ka ga za a canza maka. Amma ka kasa gano kana da matsala, kullum kana korafi, ta kiyarda da kai, kana korafi kaza, kana korafi kaza, baka fahimci me matsalar ka ba. Ka gyara malam, ka gyara hammatarka ka aske, kar ka je ka mata haka ta je idan ka dawo malam ba za ku shirya ba. Ba ta marhabun da kai, so ba sai iya masallaci ba. Sai ka duba masallaci ma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya ci ganyen albasa da ake ce masa kurraf, ya ce kar ya zo mana masallacinmu, kar ya zo mana masallacinmu, ka zauna a can sai ka yi fresh ka zo masallaci. Ku in ba ku gan shi a masallaci ba, ku ce me yana shi zuwa masallaci, tayi tafarnuwa ce, ba sai ya zo ba. To ka gani, so ake a gyara a yi tsafta. So in an shigo masallaci kowa ya kawo gudumawar turare irin nasa, wani mai arha, wani mai tsawa, wani mai kaza, idan aka sai kai masallaci ya yi tsafta. Shi yasa wasu suke cewa masallacin izala masallacin yaudara ne na ‘yan gayu. An shimfiɗa kafet, an sanya turaren ƙuna a masallaci, an fesa abun fesa air freshener a masallaci, ya yi kyau. Galibin masu shiga za ka samu an yi wanka, an yi tsafta, ana karanta musu hadisan tsafta, sun san hadisan tsafta. Don haka duk wuraren tsafta da hadisi ya faɗa suna koyi, suna kwatantawa. An gaya musu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son turare, don haka suna aikata sunna, suna son turare. An gaya musu aswaki, ya ce in banda kar ya matsa mana ma da kowace sallah sai an yi. Sai suke kwatantawa, aƙalla za a yi da safe, za a yi in za a kwanta, wani in zai yi da rana. Tabbaka sunna ne, koyi da sunna ne kawai ya kawo tsafta a masallatan sunna. Koyi da sunna ne, kuma shi ya kawo wayewar. Shi ya kawo wayewar. So wani bawan Allah wata rana ya dawo daga gona, sai ya shiga wani masallaci cikin masallacin izala. Ba daɗe da gina shi ba, an shimfiɗe kafet malam, masallaci yana ƙamshi, aka zo aka yi sahu. Wannan da ɗan feshi a jikinsa, wannan da ɗan larɓunawa a jikinsa, wannan da ɗan shafawa a jikinsa, wannan da masallaci ƙamshi, wannan farar riga, wannan bulu, wannan kaza, ga su nan dai masallaci kowa tsafta. Aka idar da sallah, ya ga shi ne kaɗai wani iri. Ana idarwa, ya ce shegu. Da an bayar da shi. To haka ne. Ya za ka haɗa da masallatan da ake aje ƙoƙon kaki, ga carbi, ga ƙoƙon kaki a waje guda, a jikin bango nan ka ga kaki, can ka ga kaki, can kaza. Idan kai sujjada a kan tabarma, sai ka ji kamar ka ɗaga, kamar ka fasa. Kafa ce sai an je tiken dabbobi, sorry alaji, sai an je cikin dabbobi, an gama hidima, an yi komai, ta gama jakwalewa, sai a jika ta. Sai a zo duk a take wajen da ita. Da haka sai ya zama wani iri. Safa ce mutum zai saka a kafarsa, wai safa. Tsaftar safa ma ya kamata a koya. Don akwai ran da a wata sallah da na yi ruku'u a kusa da wani mai wata safa, da na yi ruku'u malam, daga wurin ruku'u nake jiyota. limamin yayi dogon ruku'u yayin kanshin mutuwa kuma safar makoci na ne yanzu safa ka saka ta tsakani da Allah ka saka safa sau uku sau hudu sau biyar sau shida sau bakwai ba wanki safar ma da me zaka guda daya abun 200-250 ka saye su mana kamar guda biyar ko shida ko bakwai ka aje in ka cire sai ka ce a wanke a gida an kuma ka lokacin wankewa shine sai da makullu ita kafa da wannan takalmin da kuke gani idan suna haduwa da safa suna gumuwa matsala ce wani haka zai je da safar tana doye shushura a gidan matarsa duk irin abubuwa ya kamata ka gane su mallan ka zo da mazu'i mai kyau ai hakuri ba mu da lokaci a dai gane akwai matsala a gyara shin wannan yanayi da ake ciki bai kai a rika yin alkunuti ba a kowace sallah to shi alkunuti da kake ganin sa ba yadda kake tsammanin sa bane ba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkunuti lokacin da aka kashe masa abunan aran momin sa aka tare wata kabila ri'il da zakwan suka tare masa aran momi suka karkashe su kisan tsaka annabi alaihi salatu wassalam ya dinga musu alkunuti sai da yayi wata yana alkunuti na mugun alkaba'i akan waɗannan kabilu sai da yayi wata a sallolin farin laraka a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya dakatar da shi Allah subhanahu wata'ala ya taka masa burki ya ce a laysa laka min al-amr shay'un wannan al'amarin fa ba hannunka yake ba aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum ko Allah ya yafe musu ko ya musu azaba fa innahum zalimun sun dai yi zalunci da wannan ayar aka dakatar da shi malamai ba su ce dakatar da shi da aka yi an hana kunuti ba za a iya yi amma shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yin alkunuti duk abin da ya same shi marar daɗi abubuwa sun faru ai da yawa kashe-kashen ma an masa kafin wannan da yawa bayan nan ma an masa da yawa fitintinu kala-kala sun faru gaba kafin rasuwarsa da yawa amma bai yi ta zuwa yana kunutiwa so idan muka ɗauka cewa kowace mas'ala za mu yi mata kunuti to za mu sunnanta wata sunna kuma saɓanin wacce ainihin wato aka sani so malamai suna tattauna irin abubuwan da ake musu alkunuti da abun da da abubuwan da ba sunna ba ne yi musu alkunuti amma mu fahimta cewa ba fa alkunuti ne kadai addu'a ba mu kasance masu addu'an nan a ɗaiɗaikun mu a cikin sujudar sallar jama'a ne ko a cikin sujudar nafila bayan kiran sallah ne ko bayan irin wannan majalisi na alheri na karatu ko kuma tsakiyar dare ko cikin ƙarshen dare ko alkunutin ka na sallar wutri wanda wannan ba sai da liman ba duk wuraren addu'a ne to ba sai liman a masallaci yana alkunuti ana amin ba wani lokacin wasu abubuwan barin su shi ya fi alheri yanzu akwai wanda a nan wurin idan aka yi sallar isha aka ɗago raka'a ta ƙarshe aka ɗaga hannu ana addu'an Allah da an idar da sallar nan ya kuma ƙauye su ba zai ƙara sallah a nan ba sai ya ce to ya je masallacin ya izala ya ga wata irin sallah ai ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza to akwai wani lokacin da abubuwa da yawa sai a duba su har yanzu mu waɗansu mu baƙi ne sosai a fahimtar wani abu to amma ba ina hanawa bane ba ina umarni bane al'amari ne wani lokacin da yake komawa shugabanci da al'amari ne da za a ja mutane sallah a yi musu ni ko bana shugabanci in ba na gidana ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin lamuranmu Allah ya kawo mana gyara da canji mai amfani cikin halin da muka samu kanmu a ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki
Allah ka tausaya mana, ka ji ƙaimu, ka yi mana rahama kamar yadda dama siffarka ce kuma aikinka ne. Ubangiji Allah ka ci gaba da jin ƙaimu, ka ci gaba da yi mana rahama. Allah ka tausaya mana ba dan halinmu ba. Ya Allah karka kama mu da ayyukan wawayen cikinmu. Karka kama mu da laifukan masu laifin cikinmu. Dukkan mu masu laifi ne. Ya Ubangiji Allah ka mana arzikin tuba. Ka mana arzikin komawa zuwa gare ka. Ya Ubangiji Allah, wannan hali da ake ciki na tsada da hauhawa farashi da canzawar lamura, ya Ubangiji Allah madaukakin sarki, ka kawo mana ƙarshen sa cikin sauki. Ka kawo mana ƙarshen sa cikin gaggawa, domin kai mai iko ne. Sarkin sarki madaukaki, kai kadai muke neman taimakonka. Ya Ubangiji Allah, muna neman dokinka da agajinka. Ya Ubangiji Allah, ka cece mu daga dukkan abin da yake damun mu, bakin ciki da damuwa. Ubangiji Allah ta'ala, ka yaye mana. Ubangiji Allah, ka yaye mana talauci da wahala. Ya Ubangiji, waɗanda suke mana barazana a cikin zaman lafiyar mu, Allah kai mana maganinsu. Masu shiryuwa ne, Allah ta'ala ka shirye su. Idan ba masu shiryuwa ba ne, Allah ta'ala ka kawo mana sauki. Shugabannin mu, Allah ka taimake su akan ayyukan kwarai da daidai. Allah ka ɗora hannayensu akan daidai. Ka sanya mu a cikin zukatansu. Ka ba su ikon tsaya mana da adalci. Ya Allah, muna roƙonka marasa lafiyar mu, ka ba su lafiya. Matattun mu Ubangiji Allah, ka gafarta musu. Ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu. Ka haɗa mu da dukkan alkhairin da salihan bayi suka roƙe ka. Ka raba mu daga dukkan sharrin da salihan bayi suka nemi tsarinka daga shi. Allahumma hdina fi man hadaita, wa afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma a'taita, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita, innaka taqdi wa la yuqda 'alayka, innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, lakal hamdu 'ala ma qadaita, wa lakash shukru 'ala ma a'taita. Nastaghfiruka Allahumma min jami'id dhunubi wal khataaya, wa natubu ilayka. Allahumma salli wa sallim ala habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.